نعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dukkan danye yabo da godiya sabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake kawo mu wannan rana mai albarka ta ranar Asabar 8 ga watan Zulqa'ida shekara ta 1447 Hijriya, 25 ga watan Afrilu shekara ta 2026 Miladiya, darasi na 84 darasi na 84 a cikin wannan littafi mai albarka na Al-Kaba'ir na Imam Az-Zahabi, Allah ya masa rahama. Da muke gabatarwa annan masallaci mai albarka, a muna cikin kabira, ma'ana babban zanibi na 51 za mu tashi a fasali na ukun karshe kenan. Malam yace faslun ومن أعظم الإساءة إلى المملوك والجارية التفريق بينه وبين ولده أو بينه وبين أخيه لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. حديث أخرجه الإمام أحمد والدارمي والترمذي والحاكم وساو الألباني في المشكاة. muna cikin babban zanibi da yake magana akan haramcin cutar da mai rauni da bawa da kuma mace da kuma ma dabba gaba daya, haramcin a cutar da su. Mun kawo hadisai da yawa da suke magana akan haka. Yau za mu yi magana akan haramcin cutar da wato mamluki, idan an ce mamluki bawa da baiwa a wadanda ba ƴaƴa ba, to ba a raba tsakanin su. Kamar ka samu baiwa ka raba ta tsakaninta da ƴaƴanta, bawa ka raba shi tsakaninsa da ɗansa, shine bainahu wa baina waladihi aw banihi wa baina akhihi, ko kuma da shi da dan uwansa. Misali, an kawo baiwa kasuwa da ita da yarta, sai ka je ka sai baiwar, sai kuma ka ce a bar yar ka tafi da baiwar wani kuma ya sai yar, haram ne. Misali, an kawo bawa da shi da dan uwansa suna tare, kuma an ga sun shaku, shi ne bainahu wa baina akhihi, sai ka saye dan uwan ka raba shi da shi, wannan haram ne. Saboda manzo Allah ya ce wanda ya raba tsakanin walidatin wa waladiha, uwa da danta, Allah sai ya raba tsakaninsa da shi da masoyansa ranar tashi alkiyama. Duk wanda ya je raba tsakanin uwa da ɗanta, Allah sai ya raba tsakaninsa da shi da masoyinsa gaba ɗaya ranar tashi alƙiyama. Fashin bakin wannan hadisin shi ne, hadisi da Imam Ahmad ne ya ruwaito shi, Allah ya masa rahama, a cikin Musnad nasa. Kamar yanzu, ko da dabba ce, ka je kasuwa an kasa akuya da ƴaƴanta, sai ka saye uwar ka bar ƴaƴan, haram ne, bai halatta ba. Wani abu ya faru da uwa da ɗanta tana goyensa ko tana goyen ƴarta, sai ka je ka ɗauke uwar ka bar ƴar. Annabi ya ce duk wanda ya wannan sai Allah ya raba shi da masoyin sa ran tashi alƙiyama. Ko mahaukaciya ce aka same ta da ita da ƴarta, in dai ba wani abu take yi na kaman za ta kashe ƴar ba, to a batta da ƴarta a ci gaba da kula da su biyun gaba ɗaya. Kar ka ɗauke ƴar mahaukaciya a jikinta ka ce ai mahaukaciya ne, a batta ita ta je ta yi ta haukata an ɗauke ƴar. An ce akwai mahaukaciyar da aka mata haka sai haukata ta daɗa ƙaruwa. Kaga mahaukaciya ne dai, amma da aka zo aka ɗauke mata ɗan jaririnta ta tada hankali. To anan nake so ƴan uwa su gane haɗarin mutum yana zaune da matarsa, wani uzuri ya shiga tsakaninsa da matarsa na saki ya rabu da ita, kawai sai ya je ƙwace ɗansa jariri a hannun uwar saboda yana fushi, ko ya ƙwace ɗiyarsa ƙarama ana shayar da ita, ko ma an yaye ta ma tana rarrafe. Yawanci gaccewa ke ka je ka karɓi ɗanka, kakka bar mata ɗanka. Ɗanka ai ba kai ɗaya ba ne, ɗanku dai, tunda ba kai ɗaya ka shiga ɗaki ka samar da shi ba. Da aka kula da wannan, yawanci za ka ga wasu masu addini ne amma sai su yi ta mu'amala irin ta marasa addini. Shi tsakanin ɗa da uwa ya fi ƙarfi tsakanin ɗa da uba. Wani zai ce ai ni ma ɗana ne, ya za ta raba ni da ɗana ta tafi wani wuri? Amma kowa ya sani ɗa ya fi shaƙuwa da uwarsa, kuma uwa ta fi shaƙuwa da ɗiyanta. Da haka sai mutum ya zo matarsa ta yi masa laifi sai ya sake ta, kawai sai ya je ko ƙannansa mata ko yayyensa ko wata bazawara a gidansa ya ɗauko min ƴar, ni zan riƙe ta wallahi, tunda an yi rabuwa na rashin mutunci. Annabi yana cewa duk wanda ya raba tsakanin ɗa da uwa, Allah sai ya raba tsakaninsa da masoyinsa ran tashi alƙiyama. Shi yasa manzo Allah yake cewa almar'atu ahaqqu bi waladiha ma lam tankihi. Idan an sake mace a aure, mace ita tafi cancanta ta riƙe ɗanta matuƙar ba ta yi aure ba. Idan ka sake mata da jariri ko da yaro ƙarami tana goyensa ko ka rabu, wa ya fi cancanta a shari'a ya riƙe ɗan? Uwa ita take riƙe ɗa in ba ta yi aure ba. Amma idan ta yi aure, to wannan alƙali sai wani hukunci, kuma sai a duba maslaha ko a maida maka idan ɗan ba zai tozarta ba. In kuma an ga kai ma za ka je ka miƙa shi hannun kishiya ne ta yi ta azabtar da shi, to gwanda a bar shi a wajen uwar matar ko ƴan uwan matar. Dan mu ɗin ma ba kirki ba ne da mu. Yanzu mutum zai zo ya saki matarsa ya je ya kwato ƴaƴan saboda yana ƙarfi, yana da iko. Amma idan ya zo ko ƴan ya sai ya ba wa kishiya, kishiyar wannan zamanin, kishiyar da take zuba wa ɗan kishiya shinkafar ɓera, kishiyar da za ta iya kashe ɗan kishiyarta, ka tafi kasuwa kana kwaramniya ana ta azabtar da ƙaramin yaronka da ka sake uwarsa, ka tafi makaranta ko ka tafi aiki kana kwaramniyarka, amma kuma ka bar ɗa yana hannun matarka sabuwa da ka auro, tana ta azabtar da ƴar wata, bai da kyau. Wani kuma mai rauni ne a cikinku, baya ma iya bibiyar me ake wa ƴaƴansa, ba zai iya tambayar ƴaƴansa an ba su abinci ko ba a ba su ba, ba zai iya ba, iya da rauni. To kaga wannan ai bai kamata ka bar ƴaƴanka cikin wahala ba. So ya kamata a kula, ku daina raba tsakanin iyaye da ƴaƴansu. Qala Aliyu radiyallahu anhu wa haba li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gulamaini akhawaini. Annabi ya bani wasu yara guda biyu ƴan uwan juna, yace fa bi'tu ahdahuma. ƴaƴa guda biyu ne Annabi ya bashi yara, shi Aliyu sai ya kai ɗaya kasuwa. ƴan uwan juna ne, wa da ƙani ko Hassan da Husaini. Aliyu da yazo bayi ne sai ya kai ɗaya kasuwa sai ya sayar. Sai manzo Allah ya ce ruddahu, ka dawo da ɗayan, ka dawo da shi. Kenan ba daɗi ka raba tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa. Yaran da suke yaya da ƙani ne suna tare, ko ana ganin sun shaƙu, a zo a raba tsakaninsu alhali babu wani uzuri na dalili karɓaɓɓe. Wannan hadisin Imam Tirmidhi ne ya rawaito shi Ibn Majah, amma Albani ya ce yana da rauni a cikin Al-Mishkat, hadisi na 3362. ومن ذلك أن يجوء المملوكة والجارية daga cikin laifuffuka da shari'a ta haramta mutum ya bar bawansa cikin yunwa. Kana da yaro bawa ko kana da bawa da kake rike da shi, sai ka bar shi cikin yunwa, da kuma baiwa ita ma ka bar ta cikin yunwa. Wannan bai halatta ba. Wadabba wanda ya daura dabba shi ma ya bar shi a cikin yunwa, shi ma ya haramta. Kamar ka daura rago ka bar shi a yunwa, ka daura akuya baka bata abincinta baka tafi kasuwa, wannan haramun ne. Koda ku dabba ce, da bawa, da baiwa, da dabba, duka duk wanda ya basu an yunwa bai ciyar da su ba, ya aikata laifin da zai iya kai shi wuta. Manzo Allah ya ce kafa bil mar'i isman isman an yahbisa amman yamliku qutahu, ya ishi mutun laifi ya daure ya kame ya tsare wanda abincinsa yake hannunsa. Kaga wannan hadisin hadisi ne sahihi, Imam Muslim ne ya rawaito shi. Kamar yanzu ƴan kurkuku da ake barin su a cikin yunwa ba abinci, haramun ne. Komin laifin mutum kar a bar shi da yunwa ba abinci. Kamar yanzu mutum yana da iyali, kudin ya gudu ya bar su, ya bar su cikin yunwa, an anyi magana wai gari yayi zafi ya gudu, ka aikata haramun. Kuma duk inda zaka je neman abinci ba zaka ci nasara ba, saboda ka tafi ka bar wanda tamliku qutahu, kai kake mallakan cinsa da kuma shansa. Haka duk mutumin da ya tafi ya bar iyalinsa ba abinci, bai kawo musu abin da za su ci ba, shi dai zai ciyar da kansa a kasuwa ko kuma a wajen aiki, amma gidansa ba abinci. Kafa bil mar'i isman an yudayya ko an yahbisa amman yamliku qutahu. Ko akuya ce ka daure ta, kace ka manta ka tafi kasuwa baka bata abinci ba, tai ta kuka a shinge. Ko shanu da ka sayo kana kiwo, ka tafi ka bar su baka ba su abinci ba, wallahi ka aikata laifi, kuma sai Allah ya maka azaba. Da haka mutane su kula irin ɗabi'an nan da ake mutum kawai ya disappearing, a nemi mutum a rasa. Sai mace ta zo tana maka sallama a kofar gida, tana kuka ga yara ga jarirai, me ya faru? Wallahi ubansu ne gudu. Yanzu a garin nan yayin da ake kenan, da mutum gari ya masa zafi, wallahi sai ya bari kuɗin hayansa ya kai watan 11, a watan 12 zai biya kuɗin, sai ya disappear, sai ya gudu, sai a neme shi a rasa. In ya je sai ya karya sim card ɗinsa a inda yake, ai ta neman duniya, ya je ta neman abin, sai ya ce sa san yadda za su yi. A gama ce ta fita tana bara tana roƙo, wannan laifi ne. Ko kuma a ce ai ta koma gidan iyayenta, duk wanda ya auri mace kuma ta koma gidan iyayenta ba da izinin iyayen ba, abincin rananta da na daranta da na safiyanta duk yana kanka kai mai gidan. Idan ubanta bai yafe ba, wallahi sai ka biya shi a kiyama. Dan a wannan lokacin tunda ka riga ka aure ta, to cinta da shanta da suturarta da komai nata ai yana kanka ne. Ina fatan kuna fahimta. Yawwa, dan haka laifi ne mutum ya kiciyar da matarsa a ka'ida a shari'a. In ka kori matarka kace tafi gidan ubanki, ka zagi ubanta, to shikenan. To hada ta da buhun shinkafa da jarka ta man gyada da kudin kashewa kwarai kuwa. To ai da ka kaita a lokacin ai matarka ne, tunda baka sake ta ba, ko ba ka bane, tunda baka sake ta ba, zai ciyar maka da ita. To wani ma idan ya tashi a karamin kallah sai ya kora maka yar har da ƴaƴanta guda 7, ka ba shi ya, ya gama cin moriyarta, ta tara masa ƴaƴa, ta masa laifi sai kore ta. Kaga yarinya ta taho gida da ƴaƴa 7, wani yana gudu, wani yana rarrafe, wani yana tafiya, wani a goyo, wani kuma daman ba a gama yaye shi ba, ma an yi cikin dan uwansa a zo maka a zube maka. A wannan halin na rantse da Allah malam, in aka hada maka yara kwaya 5 a yau, aka ce fita kofar gida ka siyo musu breadin da za su karya, breadi kawai, za ka gane kuranka. Amma wannan karatun ba za ka gane shi ba, sai ka tambayi mai siyan breadi da safe, zai gaya maka na nawa yake siya. Wallahi gwangwanin madara yanzu guda 1 nawa ne, ka hada yara 5, gwangwanin madara nawa za ka zuba musu, shayi suga na nawa za ka zuba musu, man a wannan ba ni sunan shi, in dankali ma za ka soya musu mai arha na bakin titi, na nawa za su ci. Amma sai ka zo da matarka ka kore ta, ta tafi gidan ubansu, uban fa masara ma sai yayi awo, sai ka ce sai bayan wata uku zan neme ki, ka aikata haramun, wallahi sai Allah ya kama ka. Kafa bil mar'i isman an yahbisa amman yamliku qutahu. Ku fahimci wannan, da haka yaji mai kyau in ka kori mace tunda dai auren ku yana nan, to hada ta da abincinta, hada ta da abincinta. Wani mutum aka ce haka kawo mu iyalansa suka kawo mu karansa, cewa dan Allah mallan kai wa babanmu nasiha. Nace ai ban san shi ba, me yake muku? Wallahi wai idan ran sai baci da ashar yake dawowa gida, zai fara dura ashar tun daga bakin kofa, sai ka ji matan gida suna cewa to yau ba abin nasu ya tashi. Idan yazo zai kori kuwa daga uwar gida har zuwa jariri, aka ce jariri ma yayi da dura mai ashar yace ya fite bar mai gida. Kawai shi idan an masa laifi kowa ya fite bar gidan, shi kawai bai so ya ji motsin wani dan adam a gidan nan gaba daya, da uwa da kannanta da gwaye da kowa da kowa. Wallahi haka ake fita shiga makota su je su kwana, sai makota sun yi layi sun zo suna bashi hakuri. Wannan magidanci ne a garin Kano, saboda babu wata hukumar da za ta ladabtar da shi, ba wani babba da zai masa fada. Kuma a ciki akwai yara ƴan mata, babban ma dalilin da aka kama na kes din kenan. Yarinya budurwa tana yawon a anguwa, ina za ta kwana, ina gidanku ubanta ya kore ta, ya rufe kofa, ce wallahi kar ta dawo masa budurwa a irin wannan yanayi. Ku ji tsoron Allah, ku rinka sauraron ilimi dan kar ku halaka. Wa min zalika an yadriba dabbata darban wajian, daga cikin laifuka shine mutun ya daki dabba duka wanda yake zai mata rauni, dukan dabba hatta dukan dabba, ha kawai mutun ya doki abun duka ya samu akuya ko rago ya dauke shi ya jefe shi da ya dake shi din nan. Me ya maka? Ka kore shi yafi maka sauki, amma in ka jefe shi ka dake shi, duk wanda ya dake dabba, za mu karanta hadisi anan, sai rabban nan ta rama rana tashi alkiyama, sai Allah ya kama shi akan dukan dabba. Ko dabbar kai ka mallake ta, ka mata duka da zaka mata rauni ko ka cutar da ita, wala yaqumu bi kifayatiha, baya iya tsayawa ya kula da ita, aw yahmilaha fawqa taqatiha, ko kuma ya dora wa dabbar abin da ba za ta iya dauka ba. Kana da jaki ka dora masa kayan rabin akori kura, ai baka kyauta ba. Kana da saniya ka zo ka lafka mata keken shanu, ka lafka mata wato buhunan siminti, ya wuce hankali. Buhunan simintin da akori kura ma idan an dora mata ba lalle ta iya ja ba, amma da yake dabba ne mara rai, sai ka dora shi saniya baya magana, ai talafkawa ko akori kura ne idan aka dora mata wannan simintin, wallahi sai an canja mata taya ko kuma sai an yi da gaske karfe. Amma ya kaga mutane musamman a kauye inda babu hukuma ba doka, to ban sani ba ma a birnin akwai wata hukuma masu kula da hakkin dabbobi ne? Babu a kauye inda ake daukan buhuna na dawa, buhunan gero, buhunan masara. Kawai mutum idan yana da keken shanu, kawai ba ruwansa, ba wani kilo da za a dora musu, ba wani baturen da ya nuna kilo nawa za su iya ja, ba a tambaye su ba, ba a gwada lafiyarsu ba, kawai za a daura mai indi zai motsa wannan bijimin, to kawai za a dora masa shi, kuma za a yi ciniki dubu hudu zai kai shi a 500, zai yi ta dorawa iya karfi, kuma bijimin nan in ya zo hawa ya gagara ai ta dukansa, dole sai ya tsallaka. Wallahi sai Allah ya muku hisabi akan wannan dabi'a. Kaga wannan abun yana nuna mana akwai gyara a gwamnatocinmu. Ya kamata a ƙauyuka a samu wasu hukumomi. Sai sa muka ce ba yanda za a yi rayuwa mai daɗi babu shari'a. Yanzu a local government idan akwai wani ofishi da gwamnati ta bude, ta samu masana addini ne, menene hukuncin shari'ar Allah akan kula da dabbobi? A dauki wasu malamai a sa suna kula, duk wanda ya dora wa jakinsa sama da kayan da zai dora mai, laftun da yi wa jaki za a kama shi, za su kiyaye. Amma yanzu a ƙasar nan wane ne in yazo zuba wa jaki bulo, ko waye in yazo zuba wa jaki yashi ko ƙasa, ko zuba wa jaki kankare dutse, waye ke nuna yake duba kilo nawa zai samu? Kawai sai dai mai tausayi ya ce a rage a rage, amma wallahi wani zai talafkawa ne sai jakin sai ya tsiri gaba daya, wani ma zai ashar ne wa jakin ya ce ina bashi dusa. Duka wannan jahilci ne yake jawo. Allah ya sa muna ganewa. Da masu kiwon kaji suna ainihin barin kaji cikin yunwa, ko ba sa ba su ruwa wadatacce, ko ba sa ba su abincin da ya dace da su, musamman masu yin kiwon kaji na zamani. Ku rinka bincikawa, kajin zamani ba iri ɗaya suke da kajin gida ba. Kajin gida suna iya cin bola su rayu, wanda wani abu da zaka iya lura ma da shi wani laifin Allah zai sauke. Yanzu idan mu ce yana kiwon kajin gida sai kaga he shekara bai sai musu abinci ba. Ina yi magana ai na gida ne. Na gida ba sa ci, na gida ba sa sha. Mutum yana kiwon kaji amma bai tanadar musu ruwan da za su sha ba. Kawai za a kore su da safe su fita. Wataƙila su samu kwatan da za su sha ruwa, wataƙila ba su samu ba. Amma kuma kana jin naka ne, in an zo sayarwa za ka ce naka ne. A tura su su yi ni abola suna cin kashi, suna cin ƙazanta. Da wannan ne fa kake zuwa kaje a balle maka a bakin titi ka ce kai kazan na akwai zaki. Amma ka tambaya me aka bata ta ci. Mu yi hakuri mu gaya wa kanmu gaskiya. In dai kiwo ne da sunan kiwo dabba za ka kiwata, to dole akwai abin da za ka bashi. To masu kiwon kajin bature, to su kuma ɗabi'ar sun da dama an ce kajin bature ne. Abincin fa da suke ci fa ba irin na kajin gida ba ne. To wani azaba yake musu a dole ya sa su rinƙa cin abin da ba su saba suna ci ba, ce bari dai za su saba ne. Wani ma ciyawa ya je yanko a gona ya jefa musu ya ce ka bar su yunwa ma za ta sa su ci ai. Kuma yunwan ta sa suna cin ganyen. Idan kazar gida tana zuwa ta ci ganye ko ta ci karkashi ko ta ci kaza, ai wannan kazar ba za ta yi ba. Ita ma tana da rai Allah zai kama ka a kai. Da haka kula da kyau, lallai duk wanda ya dora wa dabba abin da ba za ta iya ba, sai Allah ya tambaye shi. Haka kuma duk wanda ya tsare ta ya hana ta abin da za ta ci. Faqad ruwiya fi tafsiri qawli Allah ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ci suratul an'am aya ta 38. Babu wata dabba a bayan ƙasa ko tsuntsu da yake tashi da fuka-fukansa ba ce al'ummomi ne irin ku, ma'ana su ma halitta ne irin ku. Kila yi uta bihin wannan su wuqufun yawmal qiyama, yanda za a yi sakayyar dabbobi shine za a zo da dabbobin da ka cuta mutane suna tsaye ranar tashi al'kiyama, da kaji da agwagi da awaki da tumaki da dabbobi da shanu da raƙuma da karnuka da aladu da duk abin da kuka kiwata kuka riƙe za a zo da su mutane suna tsaye ranar tashi al'kiyama. Fa yaqdi bainahum hatta, sai an yi hukunci tsakanin su. Hatta innahu la yu'khadhu lishyat aljalha, su dabbobin za a kawo tsakanin su. An gane dabbobin za a kawo a tsakanin su. A ce akuyar da ta doki yar uwar ta kurama, ko mutane kuna gani. Saniya da ta bugi yar uwar ta kurama, kaza da ta caki yar uwar ta kurama, dan tsako da ya taka dan uwansa kurama a tsakanin ku. Su ya su za a sa su rama. Akuya mai kaho da ta tunkuyi mara kaho, rago mai karfi da ya doki mara karfi, kosashen rago da ya bugi mara karfi, bunsuru da ya yi ta'addanci ya yi barbara wa 'yar akuya a dole tana kuka ba ta so, shi ma sai ya rama. Rago da ya bugi dan uwansa rago, mai kaho da mara kaho, wallahi sai an yi sakayya. Lishati aljalha, aljalha mara kaho, mina shatil karna, sai an yi sakayya da kuma wato akuya wacce take mai kaho. Kai kiyashi da kiyashi sai an yi sakayya tsakanin su, kiyashi cinnaka da cinnaka. Hatta yuqada lizurrati mina zurrati summa yuqalu lahum kunu turaban, daga baya sai Allah ya ce ku zama ƙasa gaba daya. Allah ya ce fa hunalika yuqalu lil kafir yaqulu al kafir, a lokacin ne kafiri idan ya gani irin wannan abin da ake yi zai ce ya laitani kuntu turaba, ina ma da na zama ƙasa. In dai dabba ma da tsakaninta Allah bai batta ba, sai an yi sakaya to ni kan dama na zama ƙasa ban zama mutum ba. Dama Allah bai tashe ni ba. Wa hadha min ad-dalili ala al-qada'i bayna al-baha'im, mallan yace wannan yana cikin dalilin da yake nuna hatta dabbobi sai an yi hukunci tsakanin su. Wa bainaha wa baina bani adam, kuma sai an yi hukunci tsakanin dabbobi da bani adama. Hatta innal insana law daraba dabbatan bighairi haqqin aw jawwa'aha, da mutum zai daki dabba ba tare da haƙƙi ba, ko jawwa'aha ya batta cikin aljuwa cikin yunwa kenan, aw atashaha ko ya batta cikin ishirwa, ka daure bujimi ba ka bashi ruwa, ka daure rago ba ka bashi ruwa ba saboda baya magana, ka tafi kasuwa ka tafi bal ɗinka ka tafi ni, kuma kai makullin kangon a hannunka yake kuma ka ba su ruwa ba, sai can ka tuno wallahi na manta ba su ruwa ba, wannan zaman ishirwan da suke sai Allah ya maka hisabi. mutane ku gane cewa ba wai ana hisabi ne tsakanin mutum da mutum ba, a ana hisabi hatta tsakanin dabba, au kallafa hafo katakatiha, ko ya dora mata abin da ba za ta iya ba. Yanzu kamar mutum ne je yana hawa rago, rago ana hawansa ba a hawansa, saniya ka hau saniya, ko ka cika jaki ne ake hawa, doki ana hawansa, wannan duk dabbobi ne da aka yi su dan a hausu, amma saniya ma ba a yi ta dan a hauta ba, an yi ta ne dan noma. Fa inna taktasu minhu yawm al-qiyama, wallahi sai an yi kisasi ran tashi al-qiyama, bi kadri ma zalamaha aw jawwa'aha, a bisa gurgurdan zalunta ta dai kun yunwa dai bata. Wa dalilu ala zalika ma sabata fi sahihain an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalili akan haka riwayar Bukhari da Muslim daga Abi Huraira, manzo Allah ce uzibat timra'atun fi hirratin rabatatha, an yi wa wata mace azaba akan mage kawai da ta daure ta, mace ce Allah ya yi mata azaba a wuta saboda ta daure mage hatta matat ju'an, yunwa yunwa yunwa, magen nan ta sha uban kuka yunwa, to ta daure ta ba yanda za ta kwance, dan haka yunwa ta kashe ta, aka zo aka zama ta zama mushi, lahiya azamatha wa saqatha, bata ciyar da ita ba, bata shayar da ita ba, izhabasatha saboda ta daure ta, wala tarakatha ta'kul min khashashil ardi, kuma bata batta tana cin ciyawa daga kuma arziki na kasa da Allah ya ba su na abincin su ba, min hasharatiha, da ya'yan kwari ba a batta ta ci kwari ba, kaji suna cin kwari, agwagi suna cin kwari, ba a batta ba, ba a ciyar da ita ba, ba a batta ta yi ba. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi ran Abdullahi dan Umar, dan haka wannan mata Allah ya ce a kai ta wutar jahannama a yi mata azaba, dan haka masu kiwo, masu daure dabbobi, ko kuma mutum ka ga yana da tinki a malam, wallahi mala a garin da akwai masu kiwon tumaki ba sa sai musu dusa, ba sa sai musu harawa, kawai a bola suke rayuwa, kaga tinkiya tana cin leda saboda bala'i, kaga tinkiya tana shan ruwan kwata, ba dabiyar tinkiya ne ta sha ruwan kwata ba, to amma bata samu ruwa mai kyau ba, tinkiya da ake bata ruwan dusa da kanwa, tinkiya da ake sa mata magani a bata ruwa, to amma wallahi malam zaka ga tinkiya tana cin, tana shan ruwan kwata, bala'i ne, to babu ruwan famfo, ko kaga awaki sun je gindin rijiya inda ake diba ruwa, irin ruwan da ya dan tattara suna tattar ruwa, akwai tumaki a cikin unguwa zaka kasa gane na waye, haka ne ka ta gani 12 zaka ga suna kwance a tsakiyar titi, ka taba ganin mai su ya kira su da safiya ba su dusa ka abinci gida, ka taba ganin da yamma ya kira su, wanda ake rikewa a je kawai rago ne in ya fara girma, dan shi ma ka a sace shi sai a dan rike shi sai a ajiye shi, shi ma rabi da rabiya abuye ake masa, amma akwai dabbobin da a cikin unguwanni an san su, amma ba za a san masu su ba, sai an sace kaji san kira yana yawo cewa an sace tinkiya, suna yawo a bola, duk inda kaga tinkiya a bola to ubanta baya bata abinci, dan ba a san tinkiya da bola ba, ya kamata a ce an yanko mata ciyawa, an bata dusa, an bata harawa, tunda an yadda arziki ce za a ajiye ta a sayar da ita, amma sai to wani wafa dabbobin nan su za su haihu, bai ma san su haihu ba. Allah sauyi, Allah gyara halin mu da dabi'un mu, mutane suna da kurakurai kwarai da gaske. Wa bi sahihaini annahu ra'a imra'atan mu'allaqatan fin nari, wata ran annabi ya ga wata mace Allah ya nuna masa ita a rataye a wuta, wal hiratu takhdishuha, mage tana ta yaganta, mace ce ana mata azaba a jahannama, an rataye ta wuta yana cinta ta kasa, ga mage kuma tana ta yaganta, shine takhdishuha, subhanallah, fiwaciya a fuskar ta, wasadriha da kirjinta, wahiya tu'adibuha, tana ta yi mata azaba, ita magen tana ta yi wa uwar gidan nata mutum azaba bayan azabar Allah, ga kuma magen ta ɗebo wuta ce ta sa mata ita ma, ta ilaha illallah, kama azabat ha fi dunya bil habsi wal ju'a, kaman yadda ta azabtar da wannan ainihin wato mage, ta daure ta, ta kuma batta a cikin yunwa, wannan hadisin Imam al-Bukhari ne ya ruwaito shi, wa hada amun fi sa'iril hayawani, malai ce wannan hukunci fa gaman mene akan sauran dabbobi, wa kadhalika idza amala fa qataqatiha taftasu minhu yawm al-qiyama, duk wanda ya dora wa dabba sama da abinda ba za ta iya ba wallahi ranar tashin alkiyama sai ta yi sakayya akan sa ranar kiyama duk wanda ya dora wa dabba abinda ba za ta iya ba sai Allah ya kama shi yawmul kiyamati lima sabata fi sahihaini anna rasul sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yasuqu baqaratan wata rana an ga mutum yana koratin saniya izra kibaha sai ya haukanta fa darabaha bayan ya hauta kuma idake ta irin masu hawa shanu ya hau saniya alhali ba rago bane ba jaki bane ita ya hau saniya ba doki bane ita ya hauta kuma yana dukanta kawai sai ta ce fa qalat inna lam nukhlaq li hada kai bawon Allah mu fa ba ahlice mu dan wannan aikin ba kawai Allah ya sa saniya ta yi magana ya hauta kuma yana duka tace kai bawon Allah mu ba dan wannan aka halice mu ba inna ma khuliqna lil harf mu kawai Allah ya halice mu ne dan mu je mu yi noma huda saniya ta faɗi haka bujimi ya faɗi haka an haushi ana dukan sa yace shi a daina dukan sa shi fa ba a yi shi dan a haushi ba amma an yi shi dan noma da haka abinda aka yadda a yi da bujimi ko saniya shine noma jigila da ake yi na debo yashi da debo kasa da jigilar da ake yi na zuwa na dakon ainihin wato masara da dakon a gero da dora musu dutse fa sai aje daji mallam a sari dutse a dora wa bujimi mallam yana tafiya bakin sa yana kumfa saboda bala'i yana cin harshen sa ya gaji idan ya tsaya a dace shi shi kuma bai isa ya kuka ba saboda shi dabba ne la ilaha illallah wannan hadisin bukhari da muslim ne suka rawaito shi wayan dan Allah mallan amma turawa ai suna da hukumar kula da haƙƙin dabbobi ko a turai akwai ni na sani a turai akwai amma mu dai nan afirka kam tunda ai mu ma sun samu ma alayin dabbobin ne gaba daya wallahi haka suka rubuta mu wallahi turawa ba da mu da dabbobi duk ɗaya ne ai haka suke ga mu da haka mu san haƙƙi ba yanzu idan ka je akwai kasar da naje aka ce wallahi kare idan ya fadi ya mutu a anguwa wallahi sai an kama mutanen layin gaba daya an ce nawaye sannan kare ba a mallakan sa sai da ka je office an yi mai register kuma za a kafa ma doka za ka rinka kai shi gurin likita a wata sau kaza sai an je ana duba lafiyar sa kare ba tinkiya ba duk da sutsiyarsu sun fi bawa kare muhimmanci akan bujimi da akuya suturawa tsuntsu ba a harbe shi yanzu ko ingila da kuke gani ana nuna hoton ingila za ku ta ganin dugan bishiyoyi tsofaffin bishiyoyi a hoton su duk inda kuke ko kofar shugaban kasa ko kofar sarauniyar ingila ga wasu bishiyoyi ba a sare bishiya ingila doka ne kai da yawa cikin kasashe wallahi ko a kofar gidanka ne wallahi ba kai suka sare bishiya ba idan za ka sare bishiya he ka je ka karbi tasrihi sai gwamnati ta zo ta duba shin me ta maka kuma ko gwamnati idan za ta yi hanya in za ta sare bishiya sai an yi rubuce kai akwai bishiyoyin da sai an biya diya wallahi to wallata dabbobi kare idan yazo zai wuce duk wannan kasashen turawa na America Ingila Faransa ina ne Germany kare in yazo zai tsallaka hanya wallahi sai an yi traffic duk mota in ta kai dubu sai ta tsaya sai a ce karnuka ne suke fada sai an jira sun gama kuma ko high speed kake yi babban tafiya babban titi ne kare ya zuci ka buge shi dama akwai camera tas za ta dauke hotonka su ko ina akwai camera da kai da kanka za ka tsaya ka je ka dauko wannan kare da ka kashe ka saka a boot sannan ka tafi gurin hukuma ka ce ka kashe kare kana so ai ma hukunci kware kuwa kare fa dan banza kare to kaga wannan misali ba musulunci suke ba amma addinin musulunci ya ce a kula da dabba kaza yanzu kaga yankan dabbobi yanka kaza yanka akuya yanka menene a kasashen waje ba a yi mutum ba isa yaje sai kaza kai ka sai kaza a yanka ba yanzu kai zaka yi sai kaza guda biyar gobe za a yi sunan danka ko za a yi walima ka yanka gudanar a kofar gida duk wanda aka kama shi ya yanka kaza a kofar gida wallahi sai ya yi kurkuku akwai ko dai ka je ka sai yankakkiya a dole ko kuma akwai ma'aikatar da aka ware for that purpose, ba a zubar musu da jini a kwatarsu, ba a yi hatta layya da kake gani, suna da tsarin su, sun ci gaba, mu kan muna nan dai sai abin da Allah yi. Allah gyara mana, Allah ba mu dace, to mu ma addinin mu yace mu kula da su. Mala yace fa hadi baqaratun antaka Allahu fi dunya, wannan saniya ce Allah ya sa ta yi magana a duniya. Tudafiu an nafsiha, tana ba kanta kariya, bi anna la tuza, tana cewa kar a cutar da ita. Wala tusta'malu fi ghairi ma khuliqat lahu, kada ai amfani da ita a cikin sabanin abin da aka halitta ta dan shi. Fa man kallafaha ghaira taqatiha, wanda ya dora mata abin da ba za ta iya ba, aw darabaha bi ghairi haqqin, ko ya dake ta ba tare da haƙi ba, hatta aminin bi ghairi haqqin, fa yawmal qiyamati taqtasu minhu bi qadri darbihi wa ta'dibihi, ranar kiyama sai an yi kisasi, za ta yi kisasi, za ta rama dabba, ta zo ta saka a gaba tana ramawa kafin a maida ita turbaya, gurgudan dukanta da dabarinta da yunwa da azabar da kai mata. Da haka ta mutum rago ya masa laifi, ita dukansa, ko akuya ta maka kai ta duka tana kuka, ko wani abu, wannan da jahiliya ne. Idan ta zo gidanka ta yi maka barna, to ka kore ta, sannan ka je ka yi ma mai ita magana, a je a hukunta shi, ko ka ja masa kunne. Qala Abu Sulaiman ad-Darani, Abu Sulaiman ad-Darani yace rakibtu marratan himaran fadarabtu, wata ran na hau jaki na dake shi. Kaji Abu Sulaiman ad-Darani, kaga jaki ana hawansa, kaga ana dukan jaki, ko muna dukan jaki a nan, ko ba ka bane? Tayi yace to ya dake jaki marratan sau biyu aw salasa, ko sau uku. Farafa'a ra'sahu, jaki kawai ya daga kansa haka, ya kalli malami, wa nazara ilayya, ya kalle ni, wa qala ya Abu Sulaiman, yace Abu Sulaiman, huwa al-qisas yawm al-qiyama, ina tabbatar maka sai an yi mana sakayya ni da kai ran tashi al-qiyama, dukan da kami ne. Jaki fa ya daka Abu Sulaiman ad-Darani, ka rike sunan sa, malami ne babba, sau biyu ya dake shi ko sau uku. To yau ina masu kiwon jakuna da masu sana'a da jaki, wanda gabaɗaya ba zai yi ka ga mai jaki ba bulala ba, a banza ma iya tabi ka tagi wani yana duka na shage shage doke shi ya zage shi, kai kafiri kafiri, kai yana koran sa, ka zage shi, ka dake shi, ka ce kafiri, kai baka sani ba kafirin jaki ne ko musulmin jaki, Allahu a'lam, baka da ilimi akai duka amsi. Duk wanda yake son zaman lafiya a rayuwarsa, ya yawaita shan ruwa, ya daina shan zaki, kwarai kuwa ruwa ba wannan ba shi ai shi ne ya fi duk wani lemo da zaka sha, duk wani kala shirme ne, kun fahimce ni? Wani shayi ne suka kawo ba san ni tuntunin shayi ne, sai dai aljanna, ba wai ba na sha ba ne, amma ba kowane shayi ba, sai na shirya masa, kwarai kuwa da gaske, a je a zabga ma suga kai ta shan abu, ka je da daddare ka kasa bacci, da zai yiwu ba, ruwa ya fi komai, Allah ya mana afuwa. To ina masu dukan jakuna, yau da ku ake jaki, ya ce wallahi sai an mana kisasi ni da kai ranar tashi alkiyama, fa in shi ita fa aqlil, in kaga dama ka dake ni kaɗan, wa in shi ita fa aqlil, ko ka dake ni da yawa, wai shi jaki an riga an fassara shi, wai baya harka sai da duka. Qala fa qultu la adribu shay'an ba'dahu abada, Abu Sulaiman ad-Darani yace wallahi daga kan wannan jaki ni ko meye ma a duniya na ma daina dukan sa komi ma. Fa marra ibn Umar bi sibyanin min Quraysh, ibn Umar ya zo wucewa ta wasu yara Quraishawa, qad nasabu tayran wa hum yarmunahu, suka kafe wani tsuntsu, tsuntsu ne suka sa shi target, suka daure wani tsuntsu, suka ce ai ta harbin tsuntsun, yara ne, suka ce a duk harbin da aka yi idan aka yi kuskure ba a dake shi ba, za a yi wa mai tsuntsun kyauta, za a bashi kalam. Qad nasabu li sahibi kullu khati'atin min nablihim yawa, za su bashi wani kyauta cikin kibodin su. Falamma ra'u ibnu Umar, yayin da suka ga ibnu Umar, tafarraqu, sai suka gudu. Fa qala man fa'ala hadha, waye yazo ya daure wannan tsuntsu yake jifansa? Kaga mu yanzu ai kawai an riga an sani cewa in an ga tsuntsu a harbe shi ba hanawa akai ai farauta ba akwai babin farauta wannan ya halatta amma wannan yara wasa suke da tsuntsun suna harbin sa suna jifan sa da dutse me ya muku ko ba ku kama shi kuka yanka kuka ci ba ko ku zo ku yi ta duka bai da kyau sai dai bera wannan shi ya halatta a dake shi a kashe shi suka ga ibnu umar suka ruga da gudu yace duk wanda yayi wannan Allah ya tsine masa albarka la ilaha babban magana man fa'ala hada la'ana Allahu ko hada la'ana Allah ko man fa'ala hada inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha shay'an fihi wato ar-ruh gardan ko man fa'ala hada la'anu Allah ko kuma akwai tsinuwar Allah akan wanda ya aikata wannan abu ko kuma min fi'li hada a ci irin wannan aiki akwai tsinuwar Allah akai kenan tsinewa ce Allah yayi wa duk wanda zai ajiye wata dabba yana jifanta dan manzo Allah ya ce man ittakhadha shay'an fihi ruh gharaba duk wanda ya ajiye ya mai da wani abu mai rai target shine gharad al-gharad al-hadaf target kamar yanzu mai wannan a ce wannan shine target mutane suna waje a ce kowa ya jifa ya samu wannan idan abu marar rai ne ba laifi amma in dai abu mai rai ne kamar yanzu ajiye jaki saboda bai daga ta a ce duk wanda ya jifa ya samu jakin nan zai samu kyauta wannan tsinuwar Allah akan sa duk wanda ya wannan abu kun ga babbar magana ce an fahimci hadisin Bukhari ne da Muslim wal gharadu kal hadaf shine kamar target shine manufa inda zaka jifa wani abu wa man yirma ilaihi da kuma wanda za a yi jifa zuwa gare shi ne hadaf wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tasbir al bahaim yani an tawfasa lil qatl wanda Allah ya hana an tasbir al bahaim ko tasbir al bahaim a daure dabba dan a kashe ta ana so a kashe dabba kamar yanzu kare ana so za a kashe shi ko alade ana so za a kashe shi a daure shi ai ta jifan sa sai ya mutu annabi ya hana kar ai haka wanda ai mai kisa daya idan ya cancanci kisa din wa in kana mimma adina shar'u bi qatlihi kal hayyati wal aqrabi wal fa'rati wal kalbi al aquri qatalahu bi awwal daf'atin idan dabbar tana cikin dabbobin da shari'a ta bada dama a kashe ne akwai dabbobin da shari'a ta bada dama a kashe kamar maciji ko macijiya ko nama ko kuma bera ko kuma kare mai cizo al kalbul aqur ba duk kare ake kashewa ba kare mai cizo ake kashewa ko ka ce mahaukacin kare ko kuma karen da aka bashi anguwa amma an ga ya ciji wani yaro ko ya ciji wata mata to wannan ya halatta a kashe shi to shi ma bai halatta a daure shi ai ta jifan sa ko ai ta harbin sa ba wannan bai halatta ba sai dai kawai a masa kisa daya ko a sa bindiga daya a harbe kansa ko a kwantar da shi a yanka shi kawai bi awwali dufa wala yu'adhibu kar azabtar da shi bi qawlihi alayhi salatu wassalam idza qataltum fa ahsinul qitla saboda fadin manzo Allah in za ku yi kisa ku kyautata kisa har kisa in za ku yi ku kyautata yanzu misali mutum ne ya cancanta yayi aikin kisa yayi hukuncin kisa kaga dai kashe shi za a yi to bai halatta ba a daure shi a bayan mota za ta tafi Abuja a ce a daure shi ina fata ana fahimta a daure shi mota ta yi ta jansa kafin a je Zaria ya koke ya kansa ya bubbugo ya mutu kaga ai duk kisa ne to amma nan haram ne an ce ka yanka akuya ko tinkiya ka ce bari kai abin da zaka yi mata zaka daure ta ne kurin a bayan misalin a bayan a fijo ka ruga da gudu kai ta gudu 200 kaga za ta iya bi ko ba za ta bi ba a haka har ka kashe ta haramun ne yanzu abinda wasu kasashe suke yi idan sun zo sun kama dan leken asiri kamar wani ya zo da kasan turawa irin yakunan da ake tsakanin Iran da America Iran da kai da sauransu zaka ga idan an kama kafiri dan leken asiri idan an kama shi kaga ya cancanta a kashe shi wannan daman dan leken asiri ne to da sai a kashe shi indai kisan musulunci ne ai mai kisa kwaf daya a harbe shi ko a race shi ko a gicce wuyansa amma sai a daure shi a jikin bomb a daura shi a jikin bomb bomb fa da ake harbawa daga ƙasa zuwa ƙasa mai wuta a daure shi da igiya a jiki yanda da suke nunawa inda gaske suke kawai kafin ya je ya kone gaba daya yana jin zafi yana ihu ko da kafiri ne bai halatta ai masa haka ba tunda dan adam ne ba ana goyen bayan abin ne ba ya halatta a harbe shi a yanka shi a rataye shi ai masa kisa daya duk wanda aka ce ka kashe shi dan ta'adda to kashe shi kisa daya karka masa kisan wulakanci ko wanda aka kama ne yayi ta kakkashe mutane kar a zo a ce jama'a wannan kisan sa kowa ya zo da wuka ya yanki nama iya abin da yake so a jikinsa. A ce ai za a kashe shi ne, amma bari kowa ya zo ya yanki nama iya abin da yake so a jikinsa. Wannan haramun ne. Manzo Allah ya ce in za ku yi kisa ku kyautata kisa. Wa idza zabahtum fa ahsinu zibha. Idan za ku yi yanka ma ku kyautata yankan. Wa liyuhidda ahadakum shafratahu. Dayan ku ya wasa ainihin abin wannan dinsa wukarsa. Wa liyurih zabihata, ya hutar da abar yankansa. Wuka ma haramun ne mutum ya dauki wuka gwardo. Wuka gwardo. Kamar ya wuka gwardo, wukan da ba ta da kaifi. Ka zo ka sa wa kaza, kana yankawa ta ki yankuwa, ka wullar da ita ka ce kai kawo min wata wuka. Ko a kawo sa za a yanka, kawai mai gida ba ilimi, ya je ya dauko gwardon da mata suke yanka tattasai da tumatir, ya za a yanka saniya. Ba zai yanka ba. Wukan da mata suke amfani da ita a gida ba a yanka dabba da ita. Saboda ba ta da kaifi da za ta yanka dabba. Naman miya ma in za su yanka fa sai an rike ana ta girgigirgigirgigir. A ce za a yanka tinkiya ko rago a ce mai gida zai amfani da wannan bai da ilimi. Kuma wannan jahilci ne. Annabi ya ce ka hutar da dabbar da aka halatta ka yanka ta ta hanyar yi mata me? Kai mata yanka kwaf daya ka gutsure ta shikenan kawai. Ina fata ana fahimta. Ko kai mata yanka ɗaya shikenan faf kana yanka ita ma rai abin. Ko kaga mutum ya yanka zakara wai wani ya bugo min waya wai kwanan ne yake mun tambaya. Wai shi fa ya yanka zakaransa. Bayan awa ɗaya zakaran nan ya tashi ya ruga da gudu he da yaje ya dawo. Sannan wai ya karasa mutuwa. Dan Allah ka duba bayan awa guda fa. Wai ya yanka zakara wai ya gudu ya shiga unguwa ya yi ta guje-guje kuma wai a yanke yake. Ga jininsa ba ya tafi ya bari. Bai yanku ba ne? Ba daidai ba ne? Haka wani ya zo yanka tinkiya ne ko rago ya fulle bai iya daurewa ba bai rike ba ya dauka shi kadai da yanka. Bai gama yanka ba ragon ya tashi. Fuf! Rabin wuya a yanke jini na zuba rago yana gudu. Wannan ya kamata? Bai kamata ba. Jahilci ne da rashin addini da rashin bin shari'a. Ya kamata ku kiyaye don Allah. Ya ce wa kadhalika la yahriquhu bin nari. Ba a kona abin hawa ko dabba da wuta. Kamar yanzu kana so zaka yanka ragon ka ce ah to ba dai mutuwa bane ba barin san shi ko kuma kare ai wannan kare kashe shi zai barin jefa cikin oven din gidan biredi la ilaha ko ka kama zaki kaga zaki kashewa zaka yi ko da yake yanzu zaki kudi ne sai ruwa ke to a ce dai ka kama wata dabba da zaka kashe sai ka je wani gidan biredi da ake gasa biredi sai ka ce barin jefa wannan dabba a ciki da ranta ba a yi ko ka hura wuta ka wulla ta a ciki haramun ne. Subhanallah. Allah kiyaye. La yuhriquhu bin nari. Lima sabata fil hadith sahih annab sallallahu alaihi wasallam qala inni kuntu amartukum an tahriqu fulanan. Da na umarce ku ku kona wane da wane wa fulanan bin nari. Wa inna an-nara la yu'adhibu biha illa Allah. Yanzu ina shaida muku sabon hukunci ba a yin azaba da wuta sai Allah. Allah shi kadai yake iya yi wa alitta azaba da wuta. Kamar yanzu irin abin da mutane suke maganin sauro din nan sai mutum ya saka me ya sa na'ura din nan me kona abin da ko ya dauki mafici me wuta irin me shokin din nan ko kuma a asibiti ko a shago ko a mahauta wurin da kudaje da me sai a irin candle din nan me wuta a jiki da kuda ya hausa gaji urmus sai ga ya yaki haram. La yu'adabu min nar illa rabban nar. La yu'adhibu bin nari illa rabban nar. Ba wanda yake yin azaba da wuta sai ubangijin wuta. Ko mutum ya kama cinnaka ta cije shi ba ni wuta ba ni gaushin wuta ina turaren wutan nan inda ake gasa inda ake sa abu na he mutum ya jefa tururuwa a ciki. Wani annabi ne annaban Allah guda ɗaya wata rana cinnaka da tururuwa suka yi masa laifi kawai ya je bunka musu wuta. Ya samu gurin ya bunka gurin wuta kamar yadda mutane yanzu suke a ƙauye a daji sai mutum ya je ya samu kan tururuwa kan gidan tururuwa sai ya dora tsatsafi ya dora ciyawa da kara sai ya bunka wuta da tururuwa a cikin ramin dan haka su sha bala'in zafi in sun fito su kone in sun zauna zafi ya kashe su haramun ne. Wannan annabi da yayin wannan sai Allah ya masa wahayi ya ce ya kai bawan Allah me ya kai ka kona bayin Allah. Annabi yace ai ga abin da suka mun sai annabi sai Allah yace halla namlatun wahida in ma kisa ne ba guda ɗaya bane ta cije ka ya cinnaka ɗaya za ta cije ka ka kashe duka kuma da wuta daka ba a kashe dabba da wuta maganin soro sai dai ka saka mai hayakin nan ya kashe su amma ka sa wanda da sun zo zai ja su kawai konewa za su yi wannan haramun ne ina fatan kuna ganewa shikenan yace la yadhbu biha illa Allah fa inni wajadtu wa in wajadtumuha faqtuluhuma fa in wajadtumuhuma idan kun same su to ku kashe su amma kar ku kona su قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره ابن مسعود يتي منا تاره da manzon Allah a tafiyarsa fantalaq li hajatihi yatafi dan biyan bukata faraina humratan ma'aha farkhani sai muka ga wani dan karamin tsuntsu shine humra tana da yayanta guda biyu shine farkhani fa akhadna farkhaiha sai muka dauke mata yaya dan karamin tsuntsu ne da yayansa guda biyu ibn mas'ud ne yace a tafiya muke tare da manzon sai muka debi yaya فجاءت الحمرة sai ita wannan yar dabba karama ko tsuntsu karami al-humra din tazo wato kamar irin karamin tsuntsun nan dan benu din nan kawai sai tazo tana ta kuka faja'alat turafrifu sai tazo tana ta karkada fuffukenta kun gane ta tafi ta je ta nemo abinci wa ƴaƴan jariranta kamar kurciya kamar wani tsuntsu yayi ƴaƴa guda biyu ko uku ko goma ya tafi ya nemo musu abinci yana reno kawai sai wani ya zo mai farauta sai ya kwashe yayan sai gashi da ta dawo ita dabbar ta zo daidai gurin kawai sai bata ga yayanta ba sai ta haka tana ta haka tana ta haka tana ta haka tana ta kuka alamar cewa waye dauka mata manzo Allah sai ya ga dabbar sai ya ce man faja'a hadihi bi waladiha waye ya tsoratar da wannan yar tsuntsuwa da ƴaƴanta waye a cikin su sabayye wannan abu waye dauke mata ƴaƴanta ruddu alaiha waladaiha ku dawo mata da ƴaƴanta kenan haram ne idan yaro ya je farauta ko na bai ga dan tsuntsu ya kwashe wa tsuntsu dan sa haramun ne mai farauta ya je dan tsuntsu mai zakai da shi shi dai ba abun ka yanka shi ba dan karami ne kuma ba abun ka sashi a tukunya ka dafa shi haka ba dan baka yanka shi ba ka bar mata kayanta kamar ƴaƴan kurciya kamar ƴaƴan hasbiya kamar ƴaƴan kaza wannan bai da kyau ko dabbobi ne namun daji dazu wani ya turo mu wani hoto zaki ne babba a daji to sai ga zakanya da ƴaƴanta kanana to sai dan karamin zaki dan zaki dan karami kamar mage sai zo ya samu wannan babban zakin kai yake masa wasa to yaro ne sai ya masa haka da ya masa ka zakin da ya gani sai ya buge dan karamin dan zakin sai ya sake dawowa shi wancan dan zakin dan karamin sai ya dade kokala shi ya dauka wasa ne babban zakin shi kuma sai dake shi ya nuna fushin sa wallahi sai uwar ta zo kawai uwar ta zo sai ta mu zakin ta rinka dukan sa pap 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 to a ciki sai aka nuna cewa ai mijinta ne ita wannan zakanyen ta zo ne tana masa magana me yasa zaka dake dana kai baka da hankali ne zaka da kiyaro ka duba dabba fa ai fasaran abin kenan ina fata ana fahimta akwai wani da yazo zai yanka saniya yayi kuskure da yazo zai yanka saniya sai ya kwantar da saniyar sai yazo ya danne ta yana yanka ta ga wata kuma yar wata a tsaye tana gani habba da ta yi ihu ta yi kansa tabbaje shi ta ga cewa ana yanka yarta wasu shanun kuma da aka zo aka yanka su to a gaban ƴan uwansu ne jinin sai sauran suka zo suka kewaye suka yi ta kuka kai wallahi akwai wanda hadari ne yazo ya buge wasu shanu irin garke din nan kun san sauran sai suka ki tafiya an buge sauran an take su sun mutu wasu sun kare ka san sauran sai suka tsaya sai su ga suna ba su ba za su iya daukar su ba malam Allah yana ba wa dabbobi hankali wani lokacin da za su tausaya ƴan uwansu dan a nuna ma kai ya zaka zama musulmi baka tausayin ɗan uwanka musulmi sannan kuma baka tausayin dabba to yanzu duk wannan karatun jama'a mun kare akan dabba ina ga wanda ya kashe ɗan uwansa mutum ina ga wanda yake shugabanci ya bar mutane a cikin yunwa jama'a ko gane karatun ba yanzu wannan fa dabba ce ka batta a cikin yunwa aka ce sai an maka hukunci da azaba to ina ga wanda yake mulkan mutane ya basu cikin yunwa me cikin yunwa ya kuntata musu rayuwa ya rike damar da suke ya canja musu rayuwa ya jefa cikin matsi kuma alhali damar tana hannunsa kuma zai iya saukaka musu suka mai da komai tsada rayuwa ta zama sai irin tasu kana kasarka ba za ka iya rayuwa a kasarka ba idan kuka je kasashen gefe-gefe kuka ga yanda dan Najeriya yake gudun hijira wallahi hankalinku ba zai dauka ba muna zuwa wa'azzuka kasashen Afirka din nan wallahi ina gaya muku duk inda muka je aka ce mana unguwar Hausawa ne idan ka je kaga dan Najeriya a gurin hankalinka ba zai dauka ba jama'a ne sun fi matsalacin da kake koyarwa duk an fito kuma koda ku kasar kuna ganin kasar ku tafi ta arziki kuma duk wata kasa da kuka sani a nan Afirka ku gaya mai ita gari guda ne yan Najeriya wani yana aikin banza wani yana aikin wahala wani yana aikin shara wani yana aikin kaza wani yana aikin kaza wata ran a airport na Cairo na hadu da wasu yara sun taso daga Libya da yawa nace kai ya na ganku da yawa haka yan Najeriya kace ta mallan yau ai wanda ka je can kadan abin nan ko wata biyu kai a can abin da ka samu Najeriya ai ka samu rufuwa ce ce amma fa rayuwar Libya ba dadi ce yanzu za su harbe ka to kowa da bindiga a hannunsa ba gwamnati baki kuwa yanda ka san kare haka yake bai da daraja a wajensu yanzu a kasashen Larabawa nan tsallakawa kawai in ka tsallaka musu kasa aka kama ka da sunan gudun hijira akwai wadanda sai sun harbe ka kuma su kone ka wallahi amma mutanen mu sun kwammace su je na je kasar Niger tsakanin Niger da Algeria sai aka nuna mu wani guri gudun yan hijira ne yan gudun yan hijira ne daji ne iya ganin ka ba wuta ba ruwa an yi bukoki an kewaye su da sojoji suna kewaye su su waye waɗannan yan Najeriya ne da suka fito daga Najeriya suka shiga Niger za su tsallaka Libya za su tsallaka Algeria za su tsallaka Morocco za su tsallaka ina ne su ne sai duk a kame su in ka je ka gan su jama'a guda da maza da yan mata da samari matasa wani yaron ma ko sakandare bai gama ba me ya fito da shi ba aikin yi ba sana'a ya zo zai tsallaka an kamo shi wasu kun san abin da zai ba ku mamaki sun fi zaben su yi rayuwar wannan gudun hijiran dan akwai abinci da safe da rana da daddare gwamnati tana kawo musu taimako kafin a dawo da su kasashen su wasu in za a dawo da su kasashe su gudu ce wallahi da ku dawo da ni Najeriya wanda ku banni a nan ku rinka ban abinci sau uku kawai in rinka kwana ina tashi suna nan to wanda suka shiga sauran kasashen ma duk zaka je ka tarar da su aikin kaza aikin kaza sun kwammace gwanda su tafi can inda kasar akwai dadi inda kasar akwai adalci inda kasar akwai kula da matasa da taimaka musu ba ƙarya irin ta yan siyasa ba da yaranmu wasu tsallaka suka tafi kasashen da muna ganin ma mun fi su arziki ba amma labarin bai da dadi wahala matsi yanzu wani ubansu ya mutu ya bar masa yara yan mata guda bakwai duk sun balaga sun kai aure bai yi jami'a ba ko yana diploma ya kasa shiga jami'a ya yi iya inda zai nemi aiki bai samu ba ubansu ya mutu ba jari a kasuwa ba gona ba komai kuma wannan yara yan mata ya za su yi shi ga uwarsa ciwon ido ko ciwon ciki ko ciwon suga ko hawan jini ya zai ci da ita dole ya fita ko ya sata ko ya yi aikin karfi ko ya menene yanzu ba magana aure ba wani aka ce wai kai aure yace kai banza ne ni zaka yi magana aure ni da nake da yara kanni na yan mata wajen guda biyar ban aure da su ina ni ina magana aure ubana ya mutu ya tafi ya bar mun nauyi yace ba inda zani dole in fita in je ne in nemo musu ya kawo ya biya musu kudin sakandare yace wallahi zuwa yake neman sulhu a makarantu wadancan sai yace dan Allah a bari sai karshen shekara zai biya wannan ya biya rabin tam wancan ya biya rabin tam wancan ma ya je ya biya da bashi yake karasawa bai da rigar kirki a gidan kuma dama abinci ba isa a ci sau uku ba kuma ga tarin yan mata an tara masa ya ma raba wasu ma ya kai su gidan dangi ma an kiya karbe su. Zaka kai kanwarka kace gidan kawunka ya rike ta sai da tayi sati biyu sai ya ce komo gida dawo gida. Ba za a dauke ta ba. Abin da ke faruwa ke. Saboda dole ne ƴan siyasa su ji tsoron Allah su rinka mutane adalci ana cikin matsi da kunci. Kuma a rinka gaya musu gaskiya su san halin da suke ciki. Wannan hayaniyar da kuke yi ba za ta kai ku ko ina ba. Ku taimaki mutane sai ku ji daɗi ayi muku addu'a ayi muku albarka. Yanzu ƙasa tana da arziki me amfanin a sace kuɗinta. Me mutum Allah ya sa ka fi ƙarfin abin da zaka ci, ka fi ƙarfin abin da zaka sha, ka fi ƙarfin sutura, ka fi ƙarfin jirgin sama, ka fi ƙarfin motar hawa. To me amfanin kai mulki kuma kai ta satar kuɗi? Ka kai kuɗin ina? Sai shi dan ya ce ka sayi gidaje a Ingila, ka saya a America, ka saya a Canada, ka samu ka bude kamfanoni, ka bude hanyoyin jari, ku sai dukkan kadarorin gwamnati duk sun sai su mai da su a jiwansu. Duk abin da dan talaka zai iya rayuwa da shi na ƙasa gaba ɗaya duk ya zama nasu. Ba za ku farga ba za ku wayi gari sai nan gaba kun bude ido za ku ga Najeriya ba ku da komai ko a matsayin ƴan ƙasa dan dubu sun sai shi gaba ɗaya. Kun zama bayinsu. To ina za su kai kuɗi? Shi ne ba mota zai hawo ba, ya fi ƙarfin mota. Shi ba gida ba, ya fi ƙarfin gida. In jirgin sama ne ya hawo ya je ina? Duk duniya ba inda bai je ba. To ka gaya me zai da kuɗi? Kuɗin da ya mallaka kawai a kamfaninsa kafin ya zama shugaban ƙasa ko ya zama shugaban ko ya zama gwamna ko ya zama sanata ko na ba. Wannan kuɗin ya ishe shi ya rayu da shi da zuri'arsa gaba ki ɗaya. Na rantse da Allah wani idan ya zauna bai taɓa zuwa ya ci gaba da neman kuɗi ba da shi da zuri'arsa gaba ɗaya sun daina zaman yunwa. Amma in Allah ya sa da idan sun hau sun fi kowa sata ba su da kishi kwata-kwata, ba su da tausayi kwata-kwata. Shi yasa kuka ga muna rayuwa cikin bakin ciki, ba asibiti a magani, ba magani a asibiti, ba makarantun arziki, ba titunan kwarai, ba ruwa, ruwan sha babu, kowa sai ya ce ruwa ba. Ruwa da zaka sha babu ruwa mai kyau. Wuta wannan da kuɗin ka babu, ta kuɗi ma ka je ka sa kati a kawo maka 24 hours babu. Ba magani a asibiti. Ba tsaro, ba zaman lafiya. Kowa ransa a cikin tsoro. Ba inda zaka je ka nemi abun walawa da jin daɗi babu. Baka isa ka sai mota mai tsada ka yi tafiya a cikin ƙasar ka je ko ina ka dawo baka isa ba. A cikin garinka kawai duk inda kai wata biyu kana yawo da motarka sai ka ci center board, sai ka ci ball joint, sai ka ci mai saboda ramuka. Talauci ya mutane yawa, bara roƙo ko ina maroƙa ko ina. A ga mutum babba mai mutunci ya yi parking a gidan mai yana cewa dan Allah alaji a ce maka mun da 500 zan dan zuba mai. Rayuwa ta lalace. Dole ne samari ku yi zuciya. Ku fito ku shiga wannan harka ta siyasa kamar yadda muke faɗa, ku gyara ta. Ku kawar da waɗannan expired products ɗin. Wallahi, ku zubar da su, ku samu masu rai ku zuba kawai. Wai kullun ƙasa wanda zai shugabancin, wai sai ɗan wanda ya yi expire. Fi sabilillahi, ina matasanmu masu kuɗi, ina wayayenmu ƴan bokonmu. A samu ɗan shekara 32 da 3, 30 haka, 27 da 8 haka. Wayayye mai ilimi mai ƙarfi a taimake shi ya zo ya rike ƙasar ko shekara ne bai da damuwa, baya tsoron kowa. Amma mutumin da ya kusa mutuwa, kowanne daga cikin duk wanda za a zo a ɗaga muku a ce shi zai zama ko ma waye ɗin da kace kana so, ko waye ne, ma haka za su ɗauko su kawo muku su. Sun kusa mutuwa kuma sun fi kowa son kuɗi. Mun shiga bala'i, mun shiga masifu. Abinda za ku tausaya a kawo muku hoton shugabannin ƙasashe na duniya duk ku gansu, kowa a gaya muku shekarunsa da kazaɗinsa. Da haka matasa dole ku fito ku shiga wannan harka, ku samar da wani canji nan da wata shekara 5-10 da a caccanja a ga gwamnonin jihohin nan duk yara ne matasa kawai. Shi matashi za ka ga alhamdulillah yana da kishi kuma saboda yana ganin gobensa zai daɗe a ƙasar. Shi ku wancan fa in ta bare ta bare, daman shi yana tara waɗancan masu tahowa ne. Allah sauye. Wai kuna ganewa kuwa? To, Allah ganar da mu. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kumiyar idan har an hana wani ya cutar da dabba, to ina ga mai cutar da dan adam? Wa ra'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qaryat namlin, wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wato gari guda na tururuwa. Wa ja'a annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala, okay afwan, ai مكان النمل قد أحرقناها النبي يجي قرن ترور وايجا أيمون قولي قبائع فقال من حرق هذه وايجا يقون وانا انجدن ترور وا قلنا نحن مكتشموني فقال عليه الصلاة والسلام ماذا قال إنه لا ينبغي لأحد أن يؤذب بالنار إلا ربها النبي يجي بيعلت با بيقمات با وني أي أذاب دوتا إنبا أبنجد متابا حرام ني وانا عديث إمام بخاري نيروي توش أتشل تاكم الأدب المفرد وفيه من النهي عن القتل والتعذيب بالنار أتشي وانا عديثي أقوي حني ده كسا ده وتا حتى في القيام في القملة والبرغوث وغيرها حتى إذن ستروروا حتى إذن سقرقتا حتى إذن سكودن چيزو قبات إباء أذبتن ده سودة وتا حرام ني كروني يزي كام قرقتا كوي ينا ده غوشن وتا يجيف أتشي ko ya ciro turuwa ta cije shi zan yi maganin ki kurmus yasa ta auta haramun ne la yu'adhibu bin nar illa rabbaha ba me yin azaba da wuta sai shi ubangijin wuta din to abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntum arshi muna neman Allah ya mana afwa ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka